نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من جدد غودياغا الله سبحانه وتعالى da ya sace kaddara hada fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu Alhaji Balanya Dikko da ke kwakwa uku a karamar hukumar Agege a jihar Lagos a wannan yammaci na Alhamis 11 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1440 min al-Makkah al-Mukarrama ila al-Madinah al-Munawwara wanda yayi daidai da 16 ga watan Mayu shekara ta 2019 muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya a jiya mun kwana kan aya ta 25 yau insha Allah zamu tashi kan aya ta 26 fadin Allah subhanahu wa ta'ala
bismillahir rahmanir rahim وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وبنجد يتشي كما مشركي لغتك الله رباوة سنشي الله يارك دا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي المشركون وقالوا أي المشركون من العرب أنغني kuma mushrikai daga larabawa wa hum huza'a wa juhaina wa banu salama wa banu malihin sune waɗannan ƙabilu na larabawa mushrikai ne akwai ƙabilar huza'a da juhaina da banu salama banu salima da kuma ma'ana banu malih waɗannan ƙabilu na larabawa mushrikai sun ce ittakhadha ar-rahman walada mai rahama ya rikida min al-mala'ikati daga cikin mala'iku subhanahu tsarki ya tabbata gare shi an gani ma'ana tsarkakewa ta tabbata gare shi bal Allah yace a ibadun mukramun su mala'iku bayi ne masu daraja indahu a wajensa wal ubudiyatu tunafil wilada kuma bauta tana kore haihuwa saboda haka nan in an ce wani bawan wani ne bawan Allah ne to wannan ya kore haihuwarsa ina fata domin babu yadda za a yi mutum ya mallaki ya bautar da babansa ko mahaifi ya bautar da ɗansa shi yasa malam ya ce wal wiladatu ma'ana wal ubudiyatu tunafil wilada da a ce za a yi yaki tsakanin ƙasa da ƙasa a ce mahaifin mutum yana wata ƙasa shi kuma ɗan yana wata ƙasa sai aka kai hari garin da mahaifin shi yake sai aka kamo mahaifinsa a cikin bayi da aka zo sai aka rabu raban bayi sai wannan mahaifin nashi ya fada cikin rabansa aka sa shi cikin raban dan to ana bashi mahaifinsa a matsayin raban mahaifin shi ya zama da domin babu yadda za a yi a ce ma'ana bauta ana wal ubudiyatu sanatul wilada an gani bauta tana kore haihuwa hakanan kuma da a ce dan aka kama shi mahaifin bai musulunta ba ilmu shirki ne ko kuma mahaifinsa musulmi ne dan mushriki sai aka zo ana yaki sai aka kamo dan sai aka tashi rabu sai shi dan ya fada hannun uban a matsayin rabansa to shi ma anan wannan dan nan take ya zama da saboda haka nan wannan shine abin da malam yake nufi Allah ka shiryar da mu shi yasa su mala'ikun Allah ba ƴaƴan Allah bane a bayi ne na Allah kuma masu daraja ababan girmamawa a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa su mala'iku kamar yadda muka yi bayani imani da su rukuni ne na biyu daga cikin rukunan imani kuma Muhammadu ibn Salihul Usaymin rahimahullahu ta'ala yace wal imanu bil mala'ikati yatadammanu arba'ata umuri yace yin imani da mala'ikun Allah ya kunshi al'amura guda hudu al'amari na farko al imani bi wujudi mutum ba zai zama mai imani da mala'ikun Allah ba har sai ya yarda da samuwar mala'iku din yayi imani lalle akwai mala'iku to wannan shine zai cika sai al'amura guda hudu sun tabbata sun cika sannan imani da mala'iku da mutum yayi a matsayinsa na musulmi zai samu karbuwa a wajen Allah don haka abu na farko musulmi mai imani yayi imani da samuwar mala'iku kamar yadda Allah ya tabbatar cikin alqur'ani mai girma laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyi sannan a cikin ma'ana amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal-mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi don haka nan dole ne musulmi yayi imani da samuwar mala'iku shine al-imanu bi wujudihi abu na biyu al-imanu bi man zikira ismuhu minhu wajibi ne musulmi kafin imanin sai ya tabbata da imani da mala'iku sai yayi imani da wa'anda aka ambaci sunayensu daga cikin su duk wanda nassi ingantacce yazo cikin al-Qur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka faɗi sunan wani mala'ika cikin mala'ikun nan to wajibi ne mutum yayi imani da wannan suna kamar mala'ika Jibril kamar mala'ika Mika'il kamar mala'ika Israfil kamar malakul maut duk da ba a yanka mai suna ba amma ubangiji ya zo a ma'ana a nassin alqur'ani Allah ya kira shi malakul maut to duk inda sunan wani mala'ika ya zo wannan sharadi ne na imani da mala'iku mutum yayi imani da wannan sunan ya yarda da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin kaga anan Allah ya ambaci mala'ika jibril ya ambaci mala'ika mika'il wa mika'ila ana kiran shi mika'il ana kiran shi mika'il an gani ko mika'ila ko mika'il wannan ya zo da nafsi dole ne imanin mutum bai cika sai ya yarda da sunan da Allah ya ambata cikin sunayen mala'iku yayi imani da shi kamar mala'ika Israfil mai busa cikin ƙaho sunan shi ya zo a cikin hadisi ingantacce na annabi Muhammad cikin addu'o'in da annabi rahama yake yi in zai yi qiyamul layli in ya tashi da daddare yakan ce Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه باذنك تو wannan addu'a da annabi yake kaga a farkonta ma'aikin Allah yace Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil hadisi ne ingantacce to duk inda nassi yazo ya faɗi sunan mala'ika wajibi ne musulmi ya yi imani da wannan suna da ya zo iyadda da shi ya bada gaskiya wannan shi ne abu na biyu cikin abin da ya kunshi imani da mala'iku abu na uku wanda yake tabbatar da imani da mala'ikun Allah shi ne al-imanu bima zukira min awsafihi mutum ya yi imani da abin da aka ambata na siffofinsu inda ya zo cikin nassi annabi rahama ya fada a cikin hadisi ingantacce ya ga malaika jibrilu a siffar shi ta halitta ko biyu kuma a wannan ganin da yayi mai malaika jibril yana da fukafukai guda 600 saboda cikin malaikun Allah akwai malaika mai fiffike biyu akwai mai fiffike uku akwai mai fiffike hudu ina fatan an gane saboda haka nan amma malaika jibril shi yana da fiffike 600 kuma annabi yace da ya ganshi a sararin samaniya gaba ɗaya saboda girman sa ya cika sararin samaniya gaba ɗaya ya tokare ta to annabi ya ganshi a halittar su biyu da Allah ya mai to dole ne ni imani da abin da annabi ya bayyana mana ko abin da ya zo na siffar malaika jibril ko sauran sifofi na malaiku sannan kuma annabin rahama ya bayyana mana ingantaccen hadisi shi malaika yana iya rikida ya juya daga siffar shi ta malaika ya zo a siffar dan adam yana iya zuwa haka so da yawa malaika jibril in zai je wurin annabin rahama a siffar dan adam yakan je mai a siffar wani kyakkyawan balarabi dihiyatu ibnu khalifatul kalabi dihiya kyakkyawan balarabi ibnu khalifatul ma'ana so da yawa in malaika jibrilu zai zo a siffar dan adam mafi yawa ya fi zuwa wa annabin rahama a siffar wannan balaraba in an ganshi ma za a dauka dihiya ne amma kuma malaika jibrilu ne yakan zo wa annabi a siffar sa kaga malaika yakan iya zuwa a siffar dan adam sannan ga hadisin da annabin rahama ya bamu labari wata rana inji sayyidi umar yace suna zaune tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sai ga wani mutum ya bullo gare su mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi ba a ganin wata alama tafiya tare da shi to kaga wannan yana nuna sifa ce ta malaika duk da basu gane waye ba yazo yayi zauna a cikin majalisar annabi muhammad amma abin da ya ba su mamaki babu wata alama tafiya tare da shi kuma gashi cikin sahara ya taho kanshi babu gizo riga shi babu kura kai ka ce kaman an dauko shi an jiko suna mamaki wannan daga ina ya fito haka tafiya a sahara amma kuma gashi kanshi bai yi gizo ba riga shi bata yi kura ba da yazo ya zauna ya rinkaiwa annabin rahama interview su kuma suna haddacewa ya tambaya annabin rahama menene musulunci menene imani menene ihsani maratibud dinil islam matakan addini guda uku musulunci imani kyautatawa da ya gama sai ya tsallaka ya tambaye shi da yaushe za a yi tashin kiyama yace mai ai wanda ake wa tambayar nan yana bada amsa bai dume tambayar sani ba yaushe za a yi tashin kiyama yace to ba ni labari game da alamominta yace za kaza kaza bayan ya gama bayyana mai an ce bayan ya tashi ya fita annabi ya zauna kadan sai ya ce wa sahabbai atadaruna man sa'il kun san waye mai tambayar suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani sai ma'aikin Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinukum wannan da ya zauna yanzu a wannan siffar to malaika jibrili ne ya zo muku ya sanar da ku addinin suka malaika yana iya rikida ya zo a siffar dan adam duka siffar da hadisi ta bayyana mana ko nassin alqur'ani ya bayyana mana mala'ikun Allah sun zo a wannan sifa to ya zama wajibi yin imani da wannan sifa din ina fata an gane to wannan shine abu na uku abu na hudu wanda yake tabbatar da imani da mala'ikun Allah al-imanu bima zukira min a'malihi ina fata an gane shine yin imani da abinda aka ambata na ayyukan yawwa duk abinda aka ambata mana na ayyukan mala'iku wajibi ne mu imani da shi misali mala'ika jibril shine mala'ikan da Allah ya wakilta bisa ga abin da ya shafi wahayi in dai wahayi ne za a kawo wani manzo a bayan ƙasa tsakanin Allah da wani manzo to mala'ika jibril ne yake shiga tsakiya shi Allah ke aikowa mala'ika mika'il shine mala'ikan da Allah ya sanya ruwan sama da tsirrai a hannun shi duk sanda kaga ana ruwan sama ko an yi shuka tsiro ya fito a bayan ƙasa wannan yana under control na mala'ika mika'il mala'ika israfil shi Allah ya tanaje shi ne domin ya yi busa a cikin ƙaho malakul mauti shi ne wanda Allah ya tanada domin karɓar rayuka ƙul ya tawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum sarka malakul mauti shi ne mala'ika na mutuwa shi ke karɓar rayuka sannan akwai malik shi malik shi ne mala'ikan da ke tsaron gidan wuta sannan akwai ridwan shi kuma ridwan shine mala'ikan da ke gadin gidan aljanna. Sannan akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta su ga mahaifa, su suna nan a mahaifar yamaci, duk sanda mani ya shiga cikin mahaifar, to in Allah yana mulmula halittar, su ke sanar da Allah yanzu yana mani ya koma gudan jini, ya koma gudan tsoka. Allah ya fi su sani, sai Allah ya musu umarni su busa masa rai, kuma ya musu umarni su rubuta waɗannan abubuwan guda hudu. Na farko ya musu umarni su rubuta aikinsa, wani aiki zai yi a duniya in ya zo, su rubuta ajalinsa, mai zai same shi ya mutu, ina fata an gane, su rubuta abincinsa da komi, arzikinsa da ajalinsa, dan wuta ne ko dan aljanna, sai a yi umarni su rubuta. Shi ma mala'iku ne Allah ya wakilta masu lura da wannan. Idan mutum ya rasu aka kai shi kabari, akwai mala'iku guda biyu da ke zaunar da mutum matambaya a kabari. Hadisi ya tabbatar da su, aikinsa kawai duk wanda ya mutu su su yi interview wanda ya rasu a cikin kabari. Sarkanan dukkanin wani mala'ika na Allah wanda ya zo kuma da sunan shi, an bayyana mana sunan shi dole ne imani da siffofinsu, ina fata an gane, da ayyukansu. Daka imanin mutum da mala'iku bai cika sai ya hada waɗannan abubuwa, ya yadda akwai mala'ikun nan, mala'ikan da aka ambaci sunansa ya imani da wannan ambatan sunan nasa, siffar shi da aka faɗa ya imani da ita da kuma aikin wannan mala'ika. Muhammadu ibn Salihul Usaymin ya ce imani da mala'iku baya tabbata sai mutum ya yadda da waɗannan abubuwan guda hudu. Allah ka datar da mu. Sai Allah ya ce
la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
Jami la yasbiqunahu bil qawli. Allah ya ce mala'ikun nan ba sa shiga gaban Allah da wata magana, ba sa gabatarsa da magana. Ai la ya'tuna bi qawlihim illa ba'da qawlihi ta'ala. Ba sa zuwa da wata magana ta su sai bayar maganar sa madaukaki. Saboda su masu biyayya ne ga Allah, la yasbiqunahu bil qawl, ba sa gabatarsa da magana, inji Allah. Shine ai la ya'tuna bi qawlihim illa ba'da qawlihi ta'ala. Ba sa zuwa da wata magana ta su sai bayan maganar sa madaukaki. Wa hum bi amrihi ya'malun. Kuma su mala'ikun Allah da umarninsa suke yin aiki, an gani? Su da umarnin shi suke yin aiki. Ai shine abinda ake nufi anan, shine ma'ana ba'da, bayan umarnin Allah, to babu abinda mala'iku suke sai kuma su yi aiki da wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan abinda mala'iku suke a kai shine ake sanar da al'umma su ma musulmi su yi koyi da irin wannan ɗabi'a ta mala'iku, kada su shiga gaban Allah. Ina fata an gane, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Don haka nan mutane ma kar su sha gaban Allah, kar su sha gaban Annabi Muhammadu. Mala'iku ba sa yin wani abu gaban Allah ta'ala, ina fata an gane, ba sa gabatar shi da magana, sai abin da ya faɗa sannan suke tafiya a kai. To haka su ma din mai so ya tsira a lahira sai ya kyautata ladabi ga Allah, ya kyautata ladabi ga Annabi Muhammadu, sai ya tabbatar da cewa bai sha gaban Allah ba, sannan bai sha gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Ubangiji ya faɗa mana cikin Alƙur'ani mai girma, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Ya ku waɗanda sun kai imani, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, kar ku shiga gaban Allah da manzansa da magana ku aiki. Don haka duk abin da za ku yi ku tabbatar akwai dalili. In babu faɗin Allah ta'ala, babu faɗin Annabi Muhammadu, to wannan aikin da kai sulul adab ne, ka sha gaban Allah, ka sha gaban Annabi Muhammadu, domin shi ma aikin Allah, Allah ne ya aiko shi. Don haka ba a shan gaban su, bin su ake a baya. Din mai so ya tsira to ya zama mai ladabi, kaman kai ne kana tafiya da mahaifinka, shari'a bata yadda ka shiga gaban shi ba, ko ka jera da shi sai dai ka koma bayan shi, sai idan shi ya maka izini zaka raka shi wani guri yace shiga gaba, to wannan sai ya jika a baya, ina fata an gane. Ko kuma yace a zo mu tso kusa, sai kana tafiya da shi a jere. Amma babu ladabi da biyayya za ku yi tafiya da mahaifinka da kafa, ka jero da mahaifinka ka fada da ka fada kana tafiya, su'ul adab. Babu girmama mahaifi ka shiga gaban mahaifinka. In mutum yana wannan, to lalle yana cikin masu saba wa iyaye, ana jin tsoron fushin Ubangiji ya fada masa. Munana ladabi ne. To in mahaifinka an hana ka shiga gabansa, ko ka tafi daura da shi, ina ga Allah da manzon Allah, ba a shiga gabansu. Shi yasa su ma mala'iku ba sa shiga gaban Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. don haka wajibi ne ƴan uwa duk abin da zamu yi mu tabbatar akwai dalili akwai hujja kar mu sha gaban Allah kar mu sha gaban Annabi Muhammad Mu'adh ibn Jabal kadiba a cikin sahabban Annabi Muhammad Mu'adh ibn Jabal yana cikin sahabbai waɗanda Allah ya ba su fahimtar addini shine afqahu as-sahabati bil halal wal haram kuma tun yana matashi ya haddata littafin alqur'ani daga bango zuwa bango har annabi ya sanya shi cikin waɗanda ya yadda tun yana da rai ya yadda sun san alqur'ani a je gurin su a koyi qur'ani Mu'adh ibn Jabal a hadisin wanda al-imam al-hakim ya fitar annabi rahama yace arhamu ummati li ummati abubakar wa ashadduha fi dinillahi umar wa asdaquha haya usman wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal wa aqra'ahum li kitabillahi ubay ibn ka'b wa afraduhum zayd ibn sabit wa li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al umma abu ubaydah amr ibn al jarrah annabi yace mai tausayin gaskiya a cikin al'umma ta wanda babu kamar sa shine sayyidi abubakar mai tsanani mai zafi wa ashadduhum fi dinillahi umar mafi tsananin su a cikin addinin Allah wanda babu kamar sa sahabbaina shine sayyidi umar sai annabi yace mai kunyar gaskiya wanda babu kamar sa a cikin sahabbaina shine sayyidi usman sai annabi yace masanin halal da haram wanda yafi su sanin halal da haram a cikin al'umma ta shine Mu'adh dan Jabal makarancin littafin Allah su wanda babu kamar shi shine Ubayy dan Ka'ab mafi sanin ilimin rabban gadon su wanda sanin ilimin rabban gado babu kamar sa shine Zaid ibn Sabit kowace al'umma akwai amintaccenta amintaccen al'umma ta shine Abu Ubaydah Amir ibn al-Jarrah didda kudiba Mu'adh ibn Jabal amma da annabi rahama ya aika shi kasar Yaman ya zama ambassador sa ya wakilce shi a kasar Yaman kafin ya tafi sai annabi yace da shi ya Mu'adh bima tahku idan ka matsayin ka na ambassador na a kasar Yaman in ka je da me zakai musu hukunci yace bi kitabillahi ta'ala da littafin Allah madaukaki فقال صلى الله عليه وسلم فمن يرى ان امنتي سن تبته ا غري شي يتي فئن لم تجي اذا كما بك سامو بفا يتي بسنه رسول الله ذم سو كنتي ده سنن منزان الله فقال صلى الله عليه وسلم فئن لم تجي سيما ايكن الله يرى ان امنتي سن تبته ا غري شي يتي اذا بك سامو بفا يتي اجتهد راي تو نن زني ققرن ايكي ده راينا ده فهمتا تا غا اجي sai annabin rahama ya dau hannunsa mai albarka ya taba kirjin Mu'adh ibn Jabal ya dafa kirjinsa yace alhamdulillahi alladhi waffaqa rasul rasulillah bima yurdi rasulullah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da dan aikin manzon Allah da abin da Allah iya dada shi da manzonsa kaga anan dibi duk fahimtar Mu'adh ibn Jabal bai sha gaban Allah da manzon Allah ba ya ce zai yi aiki da ayar Qur'ani idan ya duba ayar Qur'ani bai samu ba sai ya koma kan hadisin Annabi Muhammad in bai samu ba to sannan sai yayi aiki da ra'ayinsa ba zai je ya shiga gaban Allah ba ko gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wajibi ne ƴan uwa duk abin da zamu yi mu tabbatar muna bi ba masu ƙetarewa ba mu bi bayan Allah mu bi bayan Annabi Muhammad alkitabu was-sunna mu riƙe littafin Allah mu riƙe ingantacce sunnar Annabi Muhammad muna ladabi ne ka sha gaban Allah da magana ko aiki muna ladabi ne ka sha gaban ma'aikin Allah da wata magana ko aiki Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce
ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada
Subhanahu wa ta'ala yace ya alamu ma baina aidihim yana sanin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum kuma da abin da ke bayan su ai shine ma amilu Allah yana sanin abin da suka aikata shine ma baina aidihim kenan Allah yana sanin da abin da suka aikata wa ma hum amiluna da kuma abin da su din za su aikata nan gaba shine wa ma khalfahum an gani ya san abin da suka aikata da kuma abin da za su aikata nan gaba ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su wala yashfa'una kuma su mala'iku za su yi ceto a ranar alkiyama Allah ya tabbatar wannan nassi yana tabbatar da mala'iku za su yi ceto ranar alkiyama Allah ya ce amma su mala'iku ba za su iya yin ceto ba a gaban Allah a ranar alkiyama illa liman irtada, an gani sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi an yushfa alahu, sai ga wanda Allah ya yarda an yushfa alahu a cece shi ai ceto gare shi, to shine mala'iku za su iya ceton sa. Saboda haka da mutane da mala'iku da annabawa da duk shahidai waɗanda Allah hadisi ya nuna Allah zai ba su ceto ranar alkiyama, babu wani wanda zai yi ceto sai da yardar Allah. Duk wani wanda kaga yayi ceto a ranar alkiyama cikin waɗanda Allah zai baiwa ceto, to ba za su yi wannan ceton ba sai da ainihin yardar Allah subhanahu wataala. Shi yasa malamai suka ce shafa'a ingantacciya ba za ta tabbata ba a ranar alkiyama sai ta hada sharuɗa guda uku. Na farko ridahu Allahu an shafi, yarda shi Allah din game da wanda za a cita, ina fata wanda zai yi ceto din, ridahu Allahu an shafi, yarda sa shi Allah ta'ala game da mai yin ceto. Don haka nan cikin wanda za a ba ceto ba wai kawai mutum zai zo ya yi ceto sai Allah ya yarda masa, ina fata an gane. Sannan bayan an yarda mai, abu na biyu ridahu an shafi ilahu, sai Allah ya yarda da wanda za a yi ceton gare shi, wanda zai yi ceto da wanda za a ceta duka sai da yardar Allah. Shi mai ceto bai isa ya ceta gaban gaba sai Allah ya yarda. Sannan wanda za a ceta ba isa a cece shi ba, nan ma sai Allah ya yarda. Saboda haka ba wani mai yin ceto ko mala'iku ko ma waye face ga wanda Allah ya yarda a cece shi. Ceto ɗaya ne malamai suka ce wannan Ubangiji subhanahu wata'ala da wanda ya yarda a cece su da wanda bai yarda a cece su ba, to duka za su shiga cikin wannan ceto a ranar alkiyama, shine ash-shafa'atul uzma, ceto mafi girma. Wannan ceton kuma annabi Muhammadu aka baiwa, shine da wannan ceton za a fara hisabi, kowa ya san matsayinsa da wannan ceton da annabi Muhammadu zai yi. Domin idan alkiyama ta tsaya, Allah zai yi fushi, fushin da bai taba irinsa ba a wannan rana, kuma ba zai sake yin fushi irinsa ba bayan wannan rana. Shi yasa hatta annabawa ulul azmi minar rusuli idan an je neman ceto hannunsu domin Allah ya yi hisabi, kowa ya san inda zai dutsa, da an zo gabansu kowa za ka ga yana ja da baya, shi ma ta kanshi yake ba zai iya ba. Duk annabawan nan ulul azmi ba wanda ba za a je gurinsa ba ya kawo uzuri ya koma da baya ya ce a yau Allah ya yi fushin da bai taba yi ba, kuma ba zai yi fushi ba irin na wannan rana ta kaina nake yi, ku je zuwa ga wani. Har a taho zuwa ga annabi Muhammadu, to wannan matsayin na annabi wannan ceton shi ake kira shafa'atul uzma, zai zo ya fada karkashin al'arshin Ubangiji ya yaba Allah, ima Allah kirari da wasu kalmomi wanda shi ma bai san kalmomin ba, a lokacin Allah zai mai ilhamar kalmomin ya kimtsa mai su, in yayi kirari ya yaba Allah karkashin al'arshi sai a kira shi, Allah ya kira shi ya ce ya Muhammad irfa ra'sak, ya Muhammad dago kanka, sai ma'aikin Allah ya miki nemi ceto an baka, kuma nemi ceto ma'ana nemi ceto an baka, tambayi abin da kake so an amsa maka, ko me kake so? Sai annabin rahama ya ce al'umata al'umata, an ce anan take Allah zai bashi ceton mutum 70,000 wa'anda za su shiga aljanna babu bincike, wa'annan za su shiga aljanna babu bincike babu hisabi. To wannan shafa'atul uzma wanda in annabi yayi wa al'ummar duniya kaf, shine za a zo da skeli Allah ya bayyana a farfajiyar kiyama domin ya yi ma kowa hisabi da kanshi, domin babu wani a bayan ƙasa face Allah ta'ala shi zai masa hisabi, in dai bawa Allah sai yayi magana da shi a ranar alkiyama. Ma min ahadin minkum illa fa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma, babu wani daga cikin ku inji annabi Muhammadu face sai Allah yayi magana da shi a ranar alkiyama tsakanin shi da Allah babu tafinta. Ya kalli damansa ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar, ya kalli hagunsa ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar, ya kalli gabansa ba zai ga komai ba sai wuta tana tinkarar sa. Annabi yace ku kare wa kanku azabar wuta koda da tsagin dabino, abinda za ku yi sadaka da shi dan neman kariya daga azabar Allah, koda da dabino za ku tsaga ku ci rabi ku bada rabi, kar ku raina wannan, inji annabi Muhammadu. Saboda sadaka tana maganin masifa, kuma tana maganin shiga wuta ranar alkiyama. Shi yasa annabi yace ku kare wa kanku tafiya wuta koda za ku yi sadaka da tsagin dabino. Wannan yana gwada mana ƴan uwa a wannan rana ta alkiyama babu wani mai yin ceto sai wanda Allah ya yarda a cita. shi mai yin ceton da wanda za a ceta duka sai da yardar Allah. Abu na uku cikin sharɗan ceto shine ma'ana al-iznu fi shafa'a. An gani? Shine yin izini cikin ceto din. Shine iznuhu fi shafa'a. Sai Allah ya bada izini. Bayan ga wanda zai yi ceto, ga wanda za a ceta, to kuma sai Allah ya yi izini. Yawwa, shi wanda zai yi ceto sai Allah wanda ya yarda. Wanda za a ceta ma sai wanda Allah ya yarda. Sannan kuma su biyin da wanda mai ceton da wanda za a ceta ba su da ikon su gudanar da komi bayan Allah ya yarda su yi, sai an yi musu izini. To da haka nan ba abin da zai gudana a farfajiyar kiyama ya ko ƴan uwa sai da izinin Allah. Muna fata Allah ka datar da mu, Allah ka ba mu sa'a. Sai Allah ya ce:
"Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam." Kadhalika najzi adh-dhalimin.
Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin. Wa man yaqul minhum, Allah ya ce kuma wanda duk ya ce daga cikin su mala'iku, ma'ana inni ilahun min dunihi, lallai ni ma Allah ne abin bauta ne koma bayan sa ayyallahu ko koma bayan Allah ay ghayruhu shine waninsa, ayyan kana Allah ya ce kowaye ko shi wannan mala'ikan, kowaye ya kasance ko cikin mala'iku ko da jibrilu ne, domin duk cikin mala'iku ba mai darajar mala'ika jibrilu. Ya fi su daraja gaba ɗaya cikin mala'ikun Allah, domin mala'ikun suna da fifikon daraja. To mai daraja ta farko a cikin mala'iku shine mala'ika Jibril. Kowaye kuwa Allah ya ce fadhalika najzihi jahannam. To wannan mala'ika da ya ce shi Allah ne, Allah ya ce za mu sakanta masa da wutar jahannama. Kaga ma balle abu ne wanda ba zai yi wani mala'ika ya da'awar uluhiyya ba. Domin su Allah ya halicce su ba sa saban Allah. Bisa kaddarawa da za a samu wani mala'ika ya ce ni abun bauta ne koma bayan Allah, Allah ya ce wannan mala'ikan za mu sakanta masa da wutar jahannama. To balle wani mutum ya da'awar shi Allah ne, ba wanda zai wannan Allah ya bashi. Kadhalika najzi adh-dhalimin, Allah ya ce kuma kamar haka muke sakanta wa adh-dhalumai, kamar haka muke sakawa adh-dhalumai, kama jazaina mudda'il uluhiyya, kamar yadda muke sakanta mu wanda ya da'awar allantaka. Najzi adh-dhalimin, muke sakawa adh-dhalumai, ay al-mushrikina, sune mushrikai, alladhina ittakhadhu ghayra Allahi ilahan. An gani? Wadanda suka riki wani Allah abin bauta, to haka Allah zai musu wannan sakamako. Sai Allah ya ce:
"Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal-ardha kanata rasqan fafatakhnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun."
Subhanahu wa ta'ala ya ce: "Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal-ardha kanata rataqa ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون." سبحانه وتعالى yace awalam yaral ladina kafaru, shin wadannan da suka kafirta inji ubangiji ba su gani bane? An gani? Biwawin mallan yace ana karantawa da waw, awalam yaral ladina kafaru, sannan kuma wa qur'a bi tarkiha, ana karantawa kuma da fitar da ita da kyale ta, shine alam yaral ladina kafaru ko awalam yara alladhina kafaru, ko kuma a cire waw din a ce alam yara alladhina kafaru, shin wadannan da suka kafirta inji Allah ba su gani bane? Ko kuma yara ya alam, shin wadannan da suka kafirta ba su sani ba? Anna samawati wal arda, lallai sammai da kasa, kana taratqal, Allah ya ce sun kasance a hade a dunkule guri guda. Ma'ana mallan yace ruwaya an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda da su, yace inna annal ma'ana, lallai ma'anar wannan aya kanata wahidan, da sama da kasa su biyin kanata sun kasance wahidan abu guda, da sama da kasa sun kasance abu guda, multaziqa, wa'inda suke manne, ihdahuma bil ukhra, an gani? Ɗaya daga cikin su da ɗayar suna manna sama da ƙasa, a manna suke da juna. Fa fassala Allahu bainahuma, ko fa fassala Allahu bainahuma, sai Allah irarraba tsakanin su. Wa rafa'a as-sama ila haythu hiya,
kuma ya daukaka sama zuwa ga inda take a yanzu har san mai bakwai an gani ya rabe ya daga sama zuwa ga inda take wa aqarra al-ardh kama hiya kuma ya tabbatar da ƙasa ita ma kamar yadda take shi yasa Allah ya ce shin waɗanda suka kafirta ba su sani ba ko kuma ba su gani ba lallai sammai da ƙasa kana taratkan sun kasance a manne da juna a dunkule fa fataqnahuma Allah ya ce sai muka rarrabe su an gani ai ja'alna samaa sab'an muka sanya sammai bakwai wal ardh mithluhunna ƙasa ma muka sanya kwatankwacin sammai din yadda muka sanya sammai bakwai ita ma ƙasa muka sanya ta bakwai malan yace ko kuma au fataqa samaa shine Allah anan ya bude sama an kana latum diru domin ta kasance ba ta zubar da ruwa a dinke take in an karanta da wannan sama tana dinke da Allah ta'ala ya bude dinkin fa amdarat sai sama ta zubar da ruwa wa fataqal ardh an gani kuma Allah ta'ala ya bude ƙasa an kana talafin bitu ita ma da tan a dinke take ƙasa tana dinke ne ba tsuro-tsuro bai fitowa a kanta to sai ubangiji ya bude ta fa ambatat ita ma sai ta tsirar da tsuro to kenan in an dauki wannan fassara Allah ya ce awaran al-awalam yaral ladina kafaru shin waɗannan da suka kafirta ba su gani ba annas samawati wal ard lallai sammai da ƙasa kana taratkan sun kasance a dinke an gani kamar yanda kake sa zare ka dinke abu Allah ya dinke sama ba ta iya saukar da ruwa ya dinke ƙasa ba ta iya fitar da tsirai fa fataqnahuma Allah ya ce sai muka bude su muka bude sama sai ta saukar da ruwa muka bude ƙasa sai ta fitar da tsirai ina fata an gane a wata fassarar kuma kamar yanda aka fassara na gani da ido kenan au ko kuma na ilimi awalam yaral ladina kafaru Allah ya ce shin waɗannan da suka kafirta ba su sani ba kenan na ilimi annas samawati wal ardi kana taratakan lallai sammai da ƙasa sun kasance ma'ana amanna da juna amanna suke fafata kana kuma sai muka rarraba su inji Allah muka cire sama daga cikin ƙasa muka raba su muka sanya sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ƙasa ma da tana tunkula amanna suke ita ma muka rarrabe ta muka yi ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku har zuwa ƙasa ta bakwai saboda haka nan wannan duka ikon Allah ne duka fassarorin nan ba wanda ba zai ɗauka ba haka malaman tafsiri suka ce kowace fasara za ta iya shiga sannan ubangiji ya ce waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin ana iya fasara waja'alna minal ma'i shine wa khalaqna minal ma'i kenan Allah ya ce kuma mun halitta daga ruwa kulla shay'in hayyin dukkan wani abu mai rai kenan mun halitta dukkan wani abu mai rai daga me daga ruwa zai dauki wannan fasara waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin Allah ya ce kuma mun halicci dukkan wani abu kulla shay'in hayyin dukkan wani abu mai rai Allah ya ce to mun halicce shi daga me daga ruwa kenan dukkan wani abu wanda yake da rai daga ruwa Allah ya halicce shi wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu waja'alna minal ma'i Allah ya ce kuma mun sanya daga ruwa kulla shay'in hayyin rayuwar dukkan wani abu idan babu ruwa kenan kowanne abu zai mutu Allah ya sanya rayuwar kowanne abu a bayan ƙasa daga ruwa shine min hayawani na daga dabbobi wa nabatin da tsirrai wa gairihi da waninsa sai Allah ta'ala ya ce afala yu'minun shin ba za su yi imani ba bi tauhidi da kadaita ni saboda haka nan cikin hikimar Allah sai ya sanya ruwa ya fi komai yawa a duniya domin ruwan nan duk duniya ba wanda ya isa ya halicce shi in ba Allah ba kuma akwai mai zartsi akwai mai daɗi koguna biyu ma Allah ya gudanar na ruwa ɗaya kogin daɗi ɗaya kogin gishiri wa huwa allazi marajal baharain hadha adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura malame suka ce da kana tafiya ka hau jirgin ruwa ga sa a haɗe amma akwai barzak idan ka je ganin wannan barzak din kariyar ba za ka ganci ba amma Allah ya sha maka cikinsu da za ka ɗebi wannan azbun furatu ruwan sha ne mai daɗin haɗiya da za ka sa za a ga fuska kana haɗiye shi da daɗi yana wucewa wa hadha milhun ujaj wannan kuma ruwan gishiri ne mai zarfi in za ka haɗiye shi sai ka rufe fuska idan ka daga fuska ka za a gane ruwan bai da daɗi amma Allah ya sha maka tsakaninsu kuma suna tafiya a kogi guda kuma malamai suka ce da baka debi wannan kawatsa a cikin wannan ba zai zauna ba zai tsalle ya dawo zai tsalle ya dawo ai kogunan suna nan a duniya yanzu wanda ke jaye ya hauye je ya gwada ya hauye je ni bace Lagos ba ya hauye je ya gwada Allah ya tsare ga ruwan dadi ga ruwan gishiri ina fata an gane in ba ikon Allah ba zai yi wannan sai Allah Lagos ai kuna da teku akwai teku Allah samu gane saboda haka nan ƴan uwa wannan shine cikar ikon Allah ruwa din nan mai dadi shine dan adam kowanne kuma da amfanin sa duk abin da ka gani idan babu ruwa wallahi kowa zai mutu ko da ga abincin babu ruwa dan adam zai halaka shi yasa Allah ya sanya rayuwar komai daga me daga ruwa kuma ka kalli ruwan nan da zaka dibe shi in ka dauke shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba in an ce maka meye launin ruwa a hadisi dai annabi ya bashi launin baki haka annabi ya kira shi baki amma kuma a launin ruwa yanzu ina tambaye ka na ce meye kalan ruwa sai dai idan ya taru in ka duba shi sai ka ganshi baki kirin amma yanzu da zaka dabe shi karkarkar a hannunka fari ne fari ai nono kenan rigar wanta mutumin kaga farati haka ruwa yake ai ruwa ba haka yake ba ba baki bane to wannan kala ne Allah ya kalubalanci zuwa tashin kiyama in banda annabi ya gaya mana baki ne kuma a ida ba za ka ganshi kamar bakai rigar nan ba sai dai in ya taru wa yake sai ya fadi launin ruwa ko akwai shi in ka ce fari ne nono ne fari in ka ce baki ne irin rigar ka ita ce in ruwan ya jiru ya jirkita kenan ya zama na kwata wani abu ya shiga baki kirin shine zai koma haka amma ruwa warai warai mai dadi a baki karkar in ka debo shi me ya kalasa eh kalar ruwa shi to menene kalar shi a duniya ai duk wani abu za a ce kalar kaza ya sa riga kalar kaza kalar fari kalar kaza ba wani abu kalar ruwa ko akwai wani abu da Allah ya halitta kalar ruwa akwai wani abu da Allah ya halitta kalar ruwa wanda za a ce kalar su daya da ruwa ya za a ce wannan abin a kalar fari ne wannan kalar baki ne wannan kalar blue ne azraqin launi kenan an gani wannan ahmarin launi kalar ja ne wannan asfar ma'ana yellow kenan to kaga duka kala za a ce amma menene kalar ruwa babu kuma kullun shi muke sha mun fi amfani da shi koran tsuwa da Allah nayi ba zan yi kafara ba da muka hado a masallacin nan da na ciki da na waje wanda sautin ke kai musu da matan da ke cikin gida billahi allazi Allah da ya halitta sama babu ginshiki ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba daga hudawar alfajir yau muka dauki sahur zuwa yanzu muna azumi ba wani wanda bai amfani da ruwa ba ko akwai shi sai dai arne ko arne ma yayi yau ko arne ma yayi ko kadiri ma yayi waye bai amfani da ruwa ba waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hay arne ma ya sha yayi wanka ya diba ka wanke kayanka ka yi wanka da shi ka wanke bayi ka wanke kaza sai dai ka taro shi shin idan zaka lissafa amfanin da ruwa yake maka zaka iya ba zaka iya ba ni'imar ruwa kawai ta isa waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hay amma dan adam kawai sai ya diba ya sha bai damu ba inda siyan maka da ruwan za a yi baka da kudin da zaka sayi ruwa ba abin da ya kai ruwa arha jarka guda za a baka naira 25 jarka biyu naira 50 yan ga ruwa in sun dauko wannan abin nawa suke sayar da shi kuma gashi shine tushen rayuwa amfani ladan dauko kawai ka basu dan ruwan na Allah ne in ya kafar da shi ba wanda ya isa ya fito da shi in ya rike na sama ba wanda ya isa ya saukar da shi wallahi duk duniya sai ta halaka kana ji kana kallo dan uwanka zai mutu waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hay wannan ya isa ya zama aya ga mutane wata rana annabi yana masallaci yana hudu ba ranar juma'a inji Anas dan Malik hadisin yana cikin Bukhari da Muslim yana cikin hudu ba sai ga wani balaraban kauye ya shigo ana hudu ba amma ya tsaye da annabi Muhammad yace ya rasulullah halakatil amwat wa inqada'atis subul fad'u Allah yughisana yace ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka hanyoyi gaba ɗaya sun yanke komai har ka ta tsaya ka roki Allah ya mana ruwan sama ana cikin fari annabi ya shiru yana kallon balaraban ƙauyen nan yana cikin hudu ba sai annabi ya tsaye da hudu ba Anas ya ce a lokacin garin Madina suna masallaci gaba ɗaya ba alamar hadari a sama saman Madina ta yi wasai ta yi haske annabi rahama sai ya daga hannun shi sama yace allahumma ajitna allahumma ajitna allahumma ajitna idan annabi zai yi addu'a irin ta wannan roƙon ruwa to ya kan daga hannun shi har a ga hammatar shi du'a'u tadarru'in wa ibtihali in du'a'u mas'ala sai ya kan daga hannun shi daidai da fuskar shi kamar yaya kenan alhamdulillah to in zaka roki Allah wata mas'ala kana buƙatar wani abu wurin Allah haka zaka daga hannunka haka sunna ta tanada amma an anje filin yaki ko irin fari ko wata masifa mai karfi to annabi shine yake daga hannu har sai an ga hammatar shi an ce inda gauto ma zai iya zamewa ya fadi shi yasa wannan balarabin kawai yana gama magana sai annabi ya daga hannun shi da ga hammatar sa yace allahumma ajitna allahumma ajitna allahumma ajitna anan zai ce so uku annabi ya fada saboda mu'jiza sai ga ruwa na diga a gemun annabi Muhammad suna kallon ruwan na diga alamar bishara daga Allah Anas ya ce wani girgije ne yadda ka san garkuwa kamar faranti garkuwa cycle sai ya bullo ta wani dutse da ke bayan garin Madina Jabal Sila ya ce kamar ta bayan dutsen girgijen ya fito ya taho sai da ya tsaya tsakiyar sama suna kallon shi cycle baki suka ce sai suka ga yana bajewa yana yin dama yana yin hagu yana yin gabas yana yamma yayi gaba yayi baya yana ta bajewa annabi yana minbari ya ce kafin su gama sallar juma'a aka yi cida aka yi tsawa aka barke da ruwa aka dinga ruwa a ruwa suka tafi gida tunda aka fara ruwa wannan juma'ar bai tsaya ba sai da juma'a ta zagayo juma'a ma ta zagayo bai tsaya ba ana maka shi ana ruwa suka shigo masallaci ana sheka ruwa annabi ya fa minbari zai hudu ba wannan balaraban kauyen da yazo wancan kadin sai ya sake shigowa a jike yace ya rasulullah halakatul amwal wa qada'atis subul fad'ullaha yumsikuha anna yace ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka hanyoyi sun yanki ka roki Allah ya rike ruwan nan daga gare mu an ce annabi sai ya daga yatsun shi sama yace allahumma alal akami waz-zirabi wa butunil awdiyati wa manabitish shajar yace ya Allah wannan ruwa alal akami ayi shi akan tuddai waz-zirab da tsibrai wa butunil awdiyati da kururuwan duwatsu wa manabitish shajar da cikin dajuka can inda manyan itatuwa suke matsarin itatuwa daji akai ruwan can annabi yace annabi yana wannan addu'ar da balaraban kauyen nan yayi magana kamar ka kama tiyo na ruwa ko control din na hannunka sai suna ganin ruwan ana janye shi daga cikin garin Madina yana komawa bayan gari yadda annabi ya roka yana komawa sai ruwan ya bar gari an dauke shi nan take yace kafin su gama sallah su fito an dauke ruwan har rana ta bullo gari yayi sha kowa kuma ya taka ya tafi in ba Allah ba ya rike wannan ruwan waye sai ya kawo shi yasa wani shakim mutum da Allah ya saukar da annabi Muhammadu قل ارايتم ان جعل ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين الله yake gaya musu yanzu inda Allah zai sanya muku ruwanku da kuke tonowa a ƙasa ku yi bohol ku tona ku yi rijiya ku yi kaza wannan ruwan na ƙasa da za ku wayi gari kafaffe sai dai ka yage shi can ƙasa baka isa ka debo ba an kafar da shi waye sai ya zo muku da ruwan da zai zama mai bulbula da zai ci gaba da buga har yayi yawa ku amfana da shi akwai sai wannan kafiri ya ce wa annabi Muhammadu ya ati bihi alfu'us wal ma'awil ya ce ai diga da magirbai za su zo da ruwan wato za su tona ƙasa saboda kafiri ne zai yi wa annabi tsaurin kai ya ce ai diga da magirbai za su kawo ruwan ma'ana za su yi ta gina ƙasa yana faɗin wannan sai Allah ya makantar da shi aka tsiyaye ruwan gidan shi to ya je ya kawo diga da magirbai ta dawo da ruwan gidan shi an tsuwa da ruwan gidan shi ya makanci Allah ya shiryar da mu shi yasa ya ku ƴan uwa Allah ya yi mana ni'imomi ga sunan burjik wanda ba za su irgu ba amma mafi yawa ba ma gane ni'ima ce ila sai mun rasa ta in muka rasa ne muka shiga wani hali to sai mu gane cewa ashe abin nan yana da amfani gare mu shi yasa Allah ta'ala cikin rahamarsa da jin kansa ya sanya rayuwar dukkan komai daga me daga ruwa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shin ba za su yi imani ba su gaggata ubangiji subhanahu wata'ala bala Allah ka sa mu yi imani mu tsare dokokin Ubangiji sai mu kwana nan in Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah Rahman Allah shi mana gudunmawa